work.
Sashen sanarwar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21, 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan radio amfani Fara'a Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshi da rahoto kan tambayar shin menene illar yawan amfani da na'urori ne kan lafiyar idanu? Ita ko hukumar kula da kananan masana'antu ta ce kananan 'yan kasuwa za su ci gajiyar tallafin naira biliyan 75. Ƙungiyoyin kare 'yan jarida a Nijar na fatar za a yi adalci a binciken tallafin da gwamnati ke bawa kafafen masu zaman kansu a shekara. Muna da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko a saurari labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Daruruwan masu zanga-zanga ne suka yi jerin gwano jiya Alhamis zuwa kofar ginin Majalisar Dokokin Najeriya. Yan sa'o'i bayan da sojoji suka ce a shirye suke su fito su dawo da zaman lafiya. Bayan kwashe sama da mako guda, ana zanga-zangar kin amincewa da cin zarafin da 'yan sanda ke yi. Zanga-zangar dai ta yi watsi da dokar yin gangami a babban birnin tarayya Abuja, wadda gwamnati ta ce an saka da safiyar ranar Talata domin dakatar da yaduwar cutar coronavirus. Jama'ar da ke rera waƙoƙi sun kuma toshe hanyoyi tare da daga tutoci da kwalaye a babbar cibiyar kasuwanci ta birnin Lagos, inda aka bada rahoton masu zanga-zanga sun yi arangama da wasu mutanen da ba a san ko su wane ne ba rike da makamai. Wani hoton bidiyo a kafafen sada zumunta ya nuna wasu mutane sun fito daga cikin wata motar safa suna koran masu zanga-zangar, ko da yake kamfanin lansin labaru na Reuters bai iya tantance bidiyon ba. Yayin da aka soke muhawara ta biyu da aka shirya, shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da mai kalubalantarsa tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden, maimakon haka za su gudanar tarukan amsa tambayoyin masu kada ƙuri'a da yammacin Alhamis. Trump zai bayyana a gidan talabijin na NBC News da karfe 8 na yamma, inda zai fuskanci masu zaɓe a birnin Miami da ke kudancin jihar Florida, yayin da Biden yake a gidan talabijin na ABC News lokaci guda yana amsa tambayoyin masu zaɓe a birnin Philadelphia da ke gabashin jihar Pennsylvania. Jihohin Florida da Pennsylvania su ne jihohin da dukkan 'yan takara za su fafata a zaben 3 ga watan Nuwamba. Yau masu kada ƙuri'ar da suka halarci tarukan biyu zai iya bada alamar ko mutane sun fi son ɗaya daga cikin 'yan takarar, yayin da ake ƙasa da makonni 3 kafin ranar zaben. Trump yana bayan Biden da kaso sama da kashi 10 cikin 100 a zaɓukan jin ra'ayin jama'a da aka yi a faɗin ƙasar. Wataƙila zai iya samun ƙarin masu kallon tunda tashar NBC ma za ta yaɗa shirin a wasu gidajen talabijin biyu da ke alaƙa da ita. Idan aka kwatanta da gidan talabijin na ABC da shi kaɗai zai yaɗa. Yunwa da rashin abinci mai gina jiki na ta ta'azzara a wasu yankunan nahiyar Afirka saboda annobar coronavirus, musamman ma a yankunan da al'ummomin da ke fama da talauci ko waɗanda rikici da ke ci gaba ya ritsa da su. A cewar wani zaben jin ra'ayi da mutane 2,400 a ƙasashen Afirka 10 da ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta gudanar. Binciken da aka gudanar daga watan Yuni zuwa Agusta ya nuna cewa annoba ta haddasa rasa ayyuka da kuma hana mutane damar yin noma ko zuwa kasuwanni. Tun farkon annobar, kashi 94 cikin 100 na mutanen da aka ji ra'ayinsu sun bada rahoton cewa farashin abinci da kayayyakin amfani na yau da kullum ya ƙaru, yayin da kashi 82 cikin 100 suka ce sun rasa ayyukansu ko kuɗaɗen da suke samu. Kashi 7 cikin 100 kaɗai ne suka ce sun tara kuɗin da ya ishe su cikin annoba. A yammacin Afirka, a Najeriya, inda tashin hankali ya addaba arewa maso gabashin ƙasar, adadin yaran da aka kula da su ta hanyar shirin abinci mai gina jiki ya ƙaru da kashi 20 cikin 100, yayin da yawan masu fama da rashin abinci mai gina jiki ya ƙaru da kashi 10 cikin 100 idan aka kwatanta da na shekarar ta gabata. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Alhamis, kwamitin shari'a na Majalisar Dokokin Amurka ya saurari muhawara da ke goyon baya da rashin goyon bayan a tantance mai neman zama alƙalin kotun koli Amy Coney Barrett, yayin da kwamitin ke kammala rana ta 4 a zaman na cike gurbin na babbar kotun ƙasar. 'Yan Democrat sun yi amfani da dokar kwamitin wajen neman a dage ƙuri'ar ƙarshe kan Barrett har zuwa ranar Alhamis mai zuwa. Ranar da za a kada ƙuri'a a cikakkiyar majalisa ka iya zuwa ƙarshen wannan wata ƴan kwanaki gabanin ranar 3 ga watan Nuwamba, ranar babban zaben shugaban ƙasa da ƴan majalisu. Shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki Mitch McConnell ya faɗa manema labarai a jihar ta Kentucky cewa muna da ƙuri'un da muke bukata na zaben Barrett mai shekaru 48. McConnell ya ce cikakkiyar majalisar dattawa za ta fara zaman tantance ta a ranar 23 ga watan Oktoba. Barrett za ta zama cikin mata biyar da suka taɓa zama alkali a kotun koli. A halin yanzu ita ce alkalin kotun ɗaukar ƙara ta tarayya wanda shugaba Donald Trump ya naɗa a kotun koli. Trump zai bayo masu ra'ayin mazan jiya damar samun alkalai 6-3 na aƙida a babbar kotun mai yiwa ya shafi sakamakon rigingimin shari'a na Amurka shekaru da yawa. Amurka ta ce ta amince da kungiyar Taliban ta sake lale ta hanyar bin ka'idojin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin abokan adawar biyu a farkon wannan shekarar don kawo ƙarshen yakin Afghanistan. Za mu yi aikinmu kuma za mu sa ido sosai akan aiwatar da shi. Wajibi ne dukkan ɓangarorin su sauke nauyin da ke kansu, in ji Zalme Khalizad, wakilin Amurka na musamman a ƙasar da yaƙi ya ɗaya ta, a shafinsa na Twitter game da sake saita yarjejeniyar da kungiyar tawayen Afghanistan. Khalizad ya ce an samu fahimtar ne biyo bayan taruka masu yawa tsakanin Sarjanar Scott Miller, kwamandan rundunar sojin Amurka a Afghanistan, da suka yi da shugabannin Taliban a Qatar. Wakilin bai bayar da cikakken bayani ba kan duk wani matakin da Amurka ko Taliban za su ɗauka don rage tashin hankalin a Afghanistan. Daga ƙarshe, Pakistan ta faɗi jiya Alhamis cewa wasu mahara ɗauke da muggan makamai sun yi wa ayarin motoci kwantan ɓauna a kudu maso yammacin lardin Baluchistan, inda suka kashe aƙalla jami'an tsaro 14. Sanarwar da sojoji suka fitar ta ce ayarin yana ɗauke da ma'aikatan ma'aikatar mai da iskar gas daga Gwadar zuwa Karachi a lokacin da suka fuskanci farmaki daga wasu muggan 'yan bindiga a kan babbar hanyar bakin teku da ta haɗa da garuruwan biyu.
Labarin duniya ka saurara, yanzu zai babin rahotanni. Don mu fara da wannan rahoto da Umar ta haɗa mana kan illa ko rashin ta ga ɗaukar dogon lokaci ana amfani da na'urori masu kwakwalwa kan lafiyar idanu.
Masu iya magana da yana cewa rashin ido mutuwar tsaye, sai dai kuma zance mafi rinjaye shine an fi ganin kamar idan shekaru suka ja ƙwayar ido ta kan ragu daga kaifin gani. A zamanin nan da muke ciki, kusan kashi 99.9 cikin 100 na mutane da suka hada da manya da yara na amfani da na'urorin sadarwa na zamani da suka hada da wayar salula, na'ura mai kwakwalwa wato computer, iPad, tablet da sauransu. Na zanta da wasu mutane game da yadda suke ji a idan su.
Zai da shiru Usman, gaskiya rana zan iya kamar awa 15 haka, ido na wata ranzu na hawaye kaina yana ciwo, ina yawan fuskantar irin wannan matsaloli. Ina fara jin irin ciwon ido ko kuma ciwon kai sai na aje wayan, can an jima sai na ƙara ƙoƙarin ci gaba da abin da nake.
Muhammad Ahmad Jumaita, ina da tab.
Idan kana amfani da tablet ɗinka kana jin wani abu a idanka ko kanka, wani ko dan zafi-zafi ko wani abu haka?
A'a, na string shekara na 9 ina da laptop. Wasu lokaci ina type, wasu lokaci ina zuwa on the internet.
Kina jin wani abu a idanki ko kuma hasken computer ya dame ki?
No, baya mun.
30 waya ne dai aka fi dadewa, wata ma ba za ka sani ba in ka rike sai ka kai awa 3 ko wata yadda haka kana abu daya akan waya. Kaman kwanan nan na fara wani ciwon ido sai idan ka irin karawa haka, da muka da bincike akai shawara ma farko da aka fara bayarwa ka cire kanka akan irin su screen, su waya, su computer, dole ka rage yawan amfani da su.
Aisha, gaskiya nakan yi fiye da awa 4 ina amfani da waya na. Eh, wata rana in na dade ina amfani da shi ina dan ji kaina yana dan ciwo ko ido na irin yana rawar-rawan. Fatima, kai bana dadewa, in dai waya ne duk lokacin da kake so kai amfani da shi zaka dauka kai, amma computer bana iya wuce awa 1 gaskiya.
Ganin yadda korafi ya yawaita kan yadda ƙwayar ido ke komawa kallon hazo-hazo ko yake zafi, kaikayi da sauransu da ake danganta hakan da yawan amfani da waɗannan na'urori, yasa na zanta da ƙwararren likitan ido Dr. Zailani Isa da ke aiki a asibitin tarayya da ke Abuja wato National Hospital domin ƙarin haske.
Duk da cewa ba a yi wani bincike mai tsawo dangane da illar waɗannan na'urori, amma ga dukkan alamu mutane suna zuwa mana asibiti da computer complain na cewa imma idan su yana yin tsami ko idan su yaya suke kan samu ciwon kai ko ma rashin gani bayan mutum yayi amfani da waɗannan na'urori na tsawon wani lokaci. Abinda mu muke faɗi ma jama'a shine bayan an yi amfani da su na tsawon wani lokaci a bincika shin a ga kafin mutum yayi amfani da waɗannan na'urori da bayan yayi amfani da su yaya lafiyar idon shi take, wannan ba a yi ba. Amma tunda mun san cewa ko ma me kake amfani da shi in ya dade zai iya jawo illa ga lafiyar mutum, kukan ce mutum ne amfani da waya ko computer ya tabbata yana ba ma kanshi dan tazara. Amfani da wayoyin nan a duhu yana zai iya kawo illa, zai iya sa ido muscles din ido na wanda ke jijiyoyi kwayan ido kenan da jijiyoyin su gaji. Shi yasa aka ba da shawaran cewa mutum in zai amfani da computer ko waya ya tabbata wurin akwai isasshen haske. Sannan mutum yara da ke amfani da tablet kar iyaye su mance da cewa yaran nan suna girma, idan dinnan su da kwakwalwar su duk tana ci gaba da girma ne to tunda akwai abu da ake zaton cewa zai iya jawo illa saboda radiation so iyaye ne su yi hatara kawai.
To dai ko ba komai masu iya magana suka ce amfanin rai ya fi ga mai shi, shi ko gurbin ido ba ido bane. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ita kuma hukumar kula da kanana da matsakaitan masana'antu ta Najeriya wato Sumedan ta ce kananan yan kasuwa za su amfana da tallafin naira biliyan 75. Mahmud Ibrahim Kwari daga Kano ya aiko mana rahoton.
Shirin tallafa masu kananan kasuwanci da sana'o'i da ake kira Survival Fund na da muradin cike jibin da cutar corona ta haifar ga kananan yan kasuwa da sana'o'i. Darakta janar na hukumar kula da kanana da matsakaitan masana'antun Najeriya Dr. Duk Umar Radda ya fayyace manufar tsarin.
Gaban kasa ya kawo wannan tsarin cewa akwai masu daukar kansu aiki saboda wannan cuta da aka yi aikin ya gagara a fita a yi shi. Kuma kashin nan kashi uku ne, akwai guarantee take off scheme wanda shi wa'anda ke sarrafa wasu abubuwa gwamnati za ta saye abinda suke sarrafa na kimanin naira 150,000 a rarraba mu wuraren da ke hukumci domin a samu a yi ma mutanen ciniki business din su inganta. Akwai tsari na biyu masu sana'o'i kamfanoni da suke yin sana'o'i suka dauki mutane daga 3 zuwa 10 aiki, gwamnati za ta zo ta taimaka musu wajen biyan albashin wa'annan mutanen da suka dauka aiki na wata 3. Sannan kuma a kashi na karshe shine wannan masu aikin hannu, to duka kudin an kakkasa su kuma ba wata jiha da za ta amfana da kudin wata jiha. Kuma an raba kudin nan iri ɗaya a kowace jihar Najeriya in banda jihohi 3 na Kano da Lagos da Abia saboda kuma sun fi kowa yawan yan kasuwa. Mutanen da za su amfana za su kai miliyan 1,700,000.
Kinidan shugabannin hukumar suka halara rukunin masu cibiyoyin kananan sana'o'i a Kano domin wayar da kai. Hajiya Maryam Sidi Ali ita ce shugabar cibiyar dogaro da kai da ke koyar da mata sana'o'i a Kano.
Kowa ya samu ba ma Kano kawai ba, Najeriya gaba ɗaya an samu da wannan sana'o'i. Saboda haka muna godiya da yanda aka kira mu aka sa ba mu cicike forms wanda an Allah ya da yanda suke faɗa za a ba mu tallafi kyauta. Ina fata dai a duba a bada cancanta, ka a nuna son rai, ka a nuna waye aiko koyo, a duba cancanta.
Hakan daina zuwa ne a daidai lokacin da manazarta da bibiyar gudunmuwar kanana da matsakaitan masana'antu ga ci gaban tattalin arziki kenana ta kira ga hukumomi kan muhimmancin inganta abubuwan da masu kananan sana'o'i ke sarrafawa a cikin gida.
Kananan masana'antu da yawa hukumomin da yake da su basa ba su cikakken license da za a ce yi wannan abu da kake yi musamman kayan da ake ci, misali kamar su yaji ko biredi ko da su gurasa ko wannan abu. Kaga dai gurasa hatta sarkin Dubai gurasa Kano yake ci amma tana number da number ne me isa ba za a yi shi cikin kungiyoyi irin da sauransu wanda za a ce eh ayi certified inta a Nigeria kan cewa abu ne mai kyau. Amma sai kara zuba ake ba zancen ko mai fanki ko mai algaragis ya kamata a ce suna da takardar da hukuma ta tsaya musu kan cewa suna yin shi a bisa tsari su wadan adadin saya. Yanzu misali kamar gida mai gishiri zaka bushe a wurin kace kowa yana sayar da za a yi wurin dinsa amma yana da number da number.
Alhaji Babangida Lamida kenan masani kan harkokin kanana da matsakaitan masana'antu a Nigeria. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Muryar Amurka ke sauraro don samun sahihan labaru da dume-dumen su. A jamhuriyar Nijar, hukumomin kasar na shirin fara bincike a farkon mako mai zuwa kan kudaden da gwamnatin ke bawa kafafen labaru masu zaman kansu tallafi a duk shekara. Don shirin binciken nan kungiyoyin kare 'yan jarida sun buƙaci kamanta gaskiya ko ko kaucewa duk wani lamari na son kai. Ga bayanin sakataren yaɗa labaru na cibiyar 'yan jaridar Suleiman Umaru Bira.
Tallafi ne ake ba su don ma'aikatan nasu da wanda suke aiki a cikin su su ci gaba. Kenan ba kuɗi bane dan a baka ka kwanta a cikin shi kai rubuta ciki ka kashe shi tunda kake kuɗi na ƙasa aka dauka aka baka in an komo an ce za a bintiki wannan ya aka yi wannan kudaden aka kashe su babu wata matsala a wannan sai mu ce abu ne mai kyau saboda ya kamata gwamnati dama ta diba ta gani sau da kofa wannan kudin na kasa wannan kudin haraji na talaka da agangama ina ne aka sa su wata kila musibatan ma nan wannan kudaden za a komo a bincike su yau a ce ku kawo mu takardun wannan kudaden da kuka kashe kamar kudi ne gashi nan ya zo mun daga sama Allah ya kamu da shi in yi abin da nake so
wato dai na fahimce ka Suleiman kana nufin wannan bincike zai iya bankado abubuwa da dama na rashin gaskiya
yomi zai hana kowa duk wanda yake cikin ayin gidan jarida da wanda ma suke hudu da mu sun san da wannan kudi na fonda da alafansu da ake bada manyan gidan jarida busa daya sai abin da ya kamata da su kenan wannan hukuma ya kamata ta tsaya wannan shekara 8 duk wanda ya san an ba shi wannan kudin kai ko jika dari ce aka baka kudin kasa ne kudin talaka ne haraji ne na kasa saboda yau ya kamata a ce duk an samu gidan jaridu wanda za a ce suna rike da kansu
to amma kana ganin za a yi adalci wajen gudanar da binciken nan saboda za ta yi a yi amfani da wannan dama domin watakila musgunawa kafafen da ko akasarin aikin su sukan mai da hankali ne wajen caccakar manufofin gwamnati mai ci
shi kamar zaman kan take ita wannan kurri kwantake kuma in ta yi ita ba shari'a ba take ai sakamakon da take huda sai ta bayyana shi kenan wannan kuma ita dai muna fatan ta yi aikin ta yanda ya kamata saboda kowa yannan kuma in ta hudo sakamakon rafar wannan ta aji kenan wanda za a mai kashi kuma shi ne ya kamata ya gani a wannan tare suke da mu mu bincike su ko kuma a'a tunda su wani abokan mu ne tare muke da su ba ma abin ga bincike su ba mai mu dai kwatan mu dai a ce wannan aikin da za a yi a tsaya a yi shi yadda ya kamata
ana kwatantawa binciken nan hatta hukumar sadarwa ta CSA da ke da alhakin rarraba ko kasafta waɗannan kuɗaɗe ga kafafen yaɗa labarai za a bincike ta ita ma a ga yadda ta gudanar da wannan aiki
su ne ma ya kamata a ware da kansu tunda ai su ne ake kawa gurin su kuma su ne suke tantancewa wayar ci ga ka'ida waya kamata a diba a gani kenan nan ma sai a zo a diba a gani wai shin duka wani shekarun da aka yi wannan ayyukan da aka yi tun daga wajen dosiyekin daga wajen bada daga wajen waye ya ne aka yi
sakataren cibiyar yan jaridan jamhuriyar Nijar Suleiman Umaru a zanta wasu da wakilinmu Suleiman Mini Barma a birnin Yamai kar a shafin muryar Amurka ke sauraro a shiri na musamman ga Hassan Maina kaina da shirinmu na gaba
masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau muke karbar bakuncin wani dattijo da yau tattaki ta kanasta Kano daga birnin Maiduguri har zuwa nan ofishinmu dake Abuja don bayyana yadda yake kallon yadda yaki da Boko Haram ke gudana a jihar su ta Borno wanda kuma ya mana tsokaci dangane da alakar arewacin jihar Borno da masu ikirarin jihadi a kasashen irin su Mali da Libya sannan me yasa Boko Haram ke kara samun gindin zama a arewacin jihar Borno idan aka kutanta da kudancin ta to madalla bakon namu Alhaji Abdulkarim Abbas ya fara ne da nuna adawarsa bisa yadda wasu ke ta kira-kiran cewar shugaba Muhammadu Buhari ya canza manyan hafsoshin sojojin Najeriya
sunana Abdulkarim Abbas a matsayina na Abdulkarim Abbas nake magana ba a matsayin wani kungiya ba wannan kungiyoyin da kai magana duk arewacin nan ba inda ake talauci ba akwai mutane sana'a almajiranci yayi yawa yanzu kwaya ya zama rampant yara sun zama yan kwaya sai sata sai kashe mutane tun ana sata akwai yawan mutane sata amma wani babban dan arewa ne wanda wani abu mun san cewa Boko Haram an fara shi lokacin Obasanjo Allah ya ji gan Sheikh Jafar Sheikh Albani da manyan malamai mu Sheikh Abba Haji duk sun magana akan wannan ai maganin kashe wannan wutar tana ganin ta kafin ta girma ba ai ba Allah ya zo ya kawo Boko Haram nan Allah shi ya kaddara mana muna cikin Boko Haram nan kafin zuwan wannan gwamnatin Buhari da kuma su buratai da sauran service chief kowane mazaunin Maiduguri ya san halin da yake cikin ba zai ki Allah ba ba wanda sallar magariba sai an harbe mutum sallar asuba sai an harbe ka kasuwa ba kai saka je ba karfe 6 ka kulle gidanka ba kai saka je asibiti ba duk wannan ya faru da ba ma zuwa janaiza ba ma dauran aure ba kai saka fita ko ina ba cikin mutum wannan gwamnatin na Buhari da Allah ya kawo service chief ne suka fara aiki da ba mutuna shehun baba ba a Maiduguri yake, shehun Diko ba a Maiduguri yake, sarkin Asgira a Maiduguri yake, sarkin Uba a Maiduguri yake, sarkin Gwarza a Maiduguri yake. Ke ba duk wannan maganar da muke sanakunan nan sun koma suna garin suna zaune a garin kai shehun baba ba a bama ka ja karanta shi. Kuma ga shi a bama ana noma mutane sun zauna a garin su, mutane suna zaune a garin su. Cikin garin Gwarza mutane suna zaune suna cin kasuwa. Kowace rana za a ga mota ta daga Maiduguri ya je Gwarza, za ka ga tafiya Tikwa, za ka ga tafiya Gamborun Gala. Amma dama mutum na babba wanda ya isa fita daga cikin Maiduguri na Abdullahi zai ba Maluke da shi. Irin wannan masifa na insurgency a tarihin duniya ba inda ya faru ya kare a lokaci daya, babu inda ya faru.
Amma Alhaji Abdulkarim, idan kana wannan magana, akwai masu ra'ayin cewar har yanzu da sauraron na Akaba, duba da yadda al'amuran tsaron suke ci gaba da fantsama musamman a arewacin jihar Borno,
aka ce an samu tsaro, ai maganar 100% ba haka ake nufi ba. Ko gidan nan ka rushe kace za ka sake gina shi, an yi ɗauki lokaci kafin ka gama gina shi. Ai shi gwamnan ma kullum ya tashi jinjinawa jami'an tsaro yake, ballantana waɗansu mutanen da suke kwandemin na mundaran shugabannin sojojin Najeriya. Amma shi kullum kuma jeba musu yake, ya san halin da suke ciki, yana taimaka musu. To saboda haka mu arewacin Borno ɗin, ai matsalar da yake a arewacin Borno, dukkan Borno ba inda yake da matsala kamar arewacin Borno.
Yanzu a matsayinka na ɗan jihar Borno, idan aka tambaye ka ka bada maki dangane da samun zaman lafiya da aka yi wato bisa wannan tarzoman Boko Haram, za ka ce an samu zaman lafiya kaman kashi nawa ne cikin 100?
A zance an samu kashi 70 a cikin 100. Dalili na shi ne a gwamnatin da ta shuɗe ba, ba mu rubuta waya, ba mu rubuta NECO, ba mu rubuta JAMB ba, ba zuwa university, ba zuwa asibiti, ba zuwa kasuwa, ba zuwa ko kwandiga ko bama ko Dikwa ko Mafa, ba wanda yake fita yake tafiya. To yau in har zaka fita zaka je Gamborun Gala, ka wuce Mafa ka je Dikwa ka je Gamborun Gala, ka bar kala burge ka je Gamborun Gala, ka je ka ci kasuwa ka dawo, kuma ka tashi ka dauki mota ka je kwandiga ka je bama ka je Gwaza, kuma ka dauki mota ka tashi ka je Gwaza ka tafi har ka je Chibok.
Amma wani zai ce ba cikin kwanciyar hankali ake wani tafiyan ba?
Ai magana kwanciyar hankali mallam, kar Allah ya kawo masifa ne, sai lokacin da zai kare gaba ɗaya Allah ya kawo zai kare. Saboda akwai factors da yawa da suke contributing wannan. Dalili da me yasa ya kare a sauran Borno da wuri, saboda mutanen sun tashi da yaran su, duka yaran suna da abin yi, yaran sun haɗa kai da su, yaran suna sana'a, suna karatu, sun dage. To inda ka je ka samu yara ba sana'a, ba abin yi.
Yanzu idan kana magana ne dangane da batun an samu nasara ko kuma ana kwalliya na biyan kudin sabulu a wannan gugurmai da ake da Boko Haram, idan muka dauki arewacin Borno, ai akwai wuraren da har yanzu mutanen garin ba su gama komawa ba, ita kanta bagadin a yanzu na ake kwalme da mutane. Ka dauki kamar su Krenowa, kamar su Marte, kamar su Kukawa da sauran ire-iren waɗannan garuruwan na arewacin Borno, har yanzu ba ko a wannan garuruwan kuma kana cewa an samu zaman lafiya.
Kaga akwai mutane a Mamuri, akwai mutane a Gubiyo, akwai mutane a Babar, ka gane? Amma inda kan lissafa ɗin nan Marce, Kukawa, ta gane? Kuma Kiranawa da kafa ɗaya na ƙarƙashin Marte, inda kafa ɗan Malam Baje na ƙarshen Abadan local government. Wannan shi ne ariyar da ake magana ISWAP da ake magana ɗin nan, tun daga Libyan ka tashi straight za ka zo har Malam Fatere. Ta nan ne wannan suke kawo kayan yakin su da mutanen Mali da shauransu gaba ɗaya da ƴan tawayen Niger da ƴan iska wanda suka tashi daga nan suka tafi na Boko Haram da wanda suka yi suka shiga cikin su. Shi yasa yake ga wannan wurin, shi yasa bike da matsala, saboda waɗannan mutanen da suka zo da makaman su da ko ina sun gin sun taru a wannan wurin. Kuma sojojin nan sai kokari sai kwance ne na sun tura su a wannan wurin. Ai da ba haka ba, da sun cinye Maguno, sun cinye Maiduguri ma gaba ɗaya sun shigo, ba da rantar da su a can ba. Ba wani abin da ya kamata mu sa gaba banda roƙon Allah, kuma mu ta wannan shugabannin sojojin namu da sojojin mu da suka rasa rayukansu da wanda suka sadaukar da kansu suke jinjin su, sai dai mu gode musu mu musu roƙo dan mu tsakanin mu da service chief din nan, banda godiya da zamu musu, sai dai mu ce Allah ya saka burtai dan abin da ya mana ba abin da mu ce, sai dai godiya. Mu dai mun ga ci gaba, kuma wallahi tallahi in dai mutum ko musulmi ne ko krista ko pagan, in dai yana Borno, kai ga tana a cikin masallacin kofar gidan shehu haka za ka yi attacking Dimiti Gabara da shehu a lokacin. Yau ba duk masallacin nan fa ba kowa ake sallah.
To ko a ganin ka, me yasa kake ganin cewar Boko Haram din nan yana ci gaba da ruruwa a arewacin jihar Borno yayin da ake samun raguwar sa a kudancin jihar?
Wannan da kake magana arewacin Borno din da ya rage din nan, shi ma bi iznin Allah kamar yadda aka gama da sauraron wuraren nan, za a gama. Abu ne dole ne sai su manyan musun tashi, yaran nan namu a yi musu magana a jakunansu wanda ba su da abin yi a ɗauko su, domin akwai informants da yawa wanda suke ba da information. Ba za a rasa kuma a cikin sojojin ma wanda kuma suke suke munafurtar sojojin da kansu ba amma maganar cewa zamanin burtai wannan abinda muka samu a Borno da Yobe wannan da Adamawa wannan da Boko Haram ba haka sun zo ba lokacin wancan gwamnati kuma da sabis chief din amma yanzu ba me yasa duka ba zo sai a cana ka sayar da su gaba
kana ta magana dangane da kwazon waɗannan hafsoshin musamman irin su burtai din ta kamaimai menene yasa kai baka san a canja su din ba ganin cewa kaman kwana cewa dabaru su ya kare a kawo sabon jini wanda suke da sabon dabaru
to wannan da suke wannan magana inda suna dabaran da za su kawo maganin wannan ba haida sun ba dabaran ai mu abin da yasa muke wannan magana dan ba mu ga dalilin ba har yanzu abinda muka gani a kasar shi makaranta a kofar gida na kona ta kai so biyar ta yi shi ba irin abinda makarantu ya gina a kona so biyar azumi ya gina a kona so biyar duk da wasu na gani lokacin akai wannan amma yanzu sun zane duk makarantar da yake mai duburi gaba daya in ban da arewacin Borno yake magana nan ba makarantar da yara ba sa zuwa makaranta ai maganan burtai burtai dan adam ne abinda yake nan ba shi kadai yake ba mutane duburo ne sojojin da suke karkashin shi ba inda kuma aka sa irin wannan yaki a gaba kowa ya kasa komanda ya je nasara a lokaci daya tun da yau ga America ma suna sulo Taliban a Afghanistan shekara 40 suke yaki da Taliban sojin Turai gaba daya da America gaba daya duk na urulis na duniya sun tafi da Afghanistan sun kafa nasara akai yanzu kuma suna neman sulo to yanzu burtai tun da yazo in buratai su suka nada shi su suke nada wani gundan sirri shi Allah ne ya kawo buratai Allah ne ya ba shi ikon yin wannan abun kuma Allah ne in lokacin cire shi yayi in lokacin yayi zai so kamar zai bar masa abu su sa wanda suke so amma mu a yanzu tsakaninmu da buratai sai Allah da ya saka mishi
duka da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a madadin sashin Hausa na muryar Amurka sai kuma wakilinmu na jihar Borno Haruna Daudat Biyo Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
Masu sauraro lokaci yayi na shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
kuma da musulmin ogur miliyan guda da wasu 'yan kungiyoyin kabilu da addinai marasa rinjaye ne ake tilasta musu shiga sansanonin bada horo da daure limaman katolika a gidan yari da kama mabiya addinin buddhist da sake rubuta littafin bible da qur'ani da rusar mujami'un krista da wannan cin zarafin bil'adama da ma wasu ne suke faruwa yayin da tilastawa jamhuriyar mutanen china ke kara kaimi akan mabiya addinin krista da wasu addinai domin tabbatar da sun yi biyayya ga jam'iyyar kwaminisanci ta china mai mulkin kama karya da kuma akidunta a wani taron karawa juna ilimi a birnin roma wanda ofishin jakadancin amurka a birni mai tsarki ya shirya Mike Pompeo ya ce babu wani wuri a duniya da yancin addini ke fuskantar tilastawa kamar China.
That's because, as with all communist regimes, the Chinese Communist Party deems itself the ultimate moral.
Ya ce hakan na faruwa ne saboda mulkin kwaminisanci. Jam'iyyar kwaminisanci ta China tana daukar kanta ita ce tafi kowa halin kirki. Jam'iyyar kwaminisancin China mai yawan gallazawa tana ƙari-ƙari da kanta akan rashin bin tafarkin demokradiyya tana aiki ba dare ba rana domin hana walwala musamman walwalar addini ta hanya mai muni kalaman sakatare Pompeo na zuwa ne yayin da Vatican da Beijing ke tattaunawa akan fadada yarjejeniyar da mai tsarkakiya na nada bishop katolika a China da aka cimma shekaru biyu da suka gabata sakatare Pompeo ya bayyana karfin mujami'a wurin nasiha akan halin kirki kana ya faɗi rawar da take takawa wurin karfafa gwiwar al'umman tsakiyar turai da suka yantar da kansu daga ban tafarkin kwaminisanci a ƙarshen shekarun 2000 da kuma kalubalantar masu mulkin mallaka a yankin Latin America ta taimaka musu wurin canja gwamnati a demokradiyyance
in my own country movements of to end slavery in the 19th century and expand civil rights for African Americans in the 20th
yace kuma a kasata a yunkurin kawo ƙarshen bautar da mutane a shekarun 1900 da kuma fadada yancin bakar fatan Amurka a shekarun 2000 yawanci kristoci ne suka jagoranci galibin addinai suka mika bugatunsu ga kasar mu mai bin tafarkin addinin krista da kuma gina mu da manufofinmu a kai
to our core founding principles
sakatare Pompeo ya yi kira ga shugabannin addinai da su yi Allah wadai da yunkurin jam'iyyar kwaminisancin China na haramta walwalar addini da kuma karkatar da mabiya addinai su bi tsarin da ta shirya a China makomar walwalar addini a cewar sakatare Pompeo zai ta allaka ne akan nasihar halin kirki wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
Duk ma dai da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na jagorancin shirin nake cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.